يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكك تهت هويبا كوجمها تنبيا نكيدا كوجمها تنبيا نكيدا.
Akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yanda police kai aikinsa a lokacin, na uku shine yana neman gafara da an kama shi ne walelele a cikin zuci ne.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya, shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likitiya a babban asibitin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja, wadda ke zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru 6 fyaɗe da gasa mashi akuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje. Muka kuma yi alƙawalin ɗorawa inda muka tsaya a bayanin nata, sai dai baya ta haihu, inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka naɗa, inda wani ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa a majalisar dattijan Najeriya Ilesha Abbo ya riƙa kaurawa wata mace mari. Wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma kai ga ɗaukar matakai daban-daban. To, sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da ɗumi-ɗumin shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka, Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wadda take zaune a birnin New York. Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari, sai ta bayyana cewa
wannan ba labari na farko bane da nake ji game da yanda ana cin zarafin mata a Najeriya. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yanda police kai aikinsa a lokacin, sannan na uku shine ko da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara. Akwai damuwa a wurin aurena, ba wai ba na so ya nemi gafara ba, amma yana neman gafara don an kama shi ne walelele a cikin zuci ne. To, wannan abu shine ya dame ni sosai.
To, Hajiya Huraira, ke kuma me kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon?
Yake suna irin bidiyon sun da ake turo a WhatsApp wani lokaci ina gajiya da shi, amma wanda ta turo mun na san cewa in ta turo mun wani abu ba abun wasa ba ne, sai na gode. Ni abun mamaki ne kama ni, ba ma iya rutu bakina ba, kawai kallo nake ce wannan ne senator. At the same time, kin sani abubuwan da ake mamata yadda Sister Helen ta ce a Najeriya ko kuma a Afirka gaba ɗaya gaskiya bai kamata ba. Amma na ɗauka a cikin gida ake wannan, amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki ka ce za ka ci ma mutum mutunci kuma ka ɗauko ka using mulkinka ne, ka ce za ka kama a ɗauki yarinya a fitar da ita. Sannan kuma ni da ƙara bani disappointment, wai har ma ana bashi time ya zo ya apologizing kamar yadda Sister Helen ta ce yes it's okay ya apologize, amma ma wa ma in ba da lalaci ba ne da aka ɗauke ba a daraja mata ba, ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resigning ba? Ai, wannan cin mutuncin ya yi wa wannan ma ba wani ni to me abinda zai zo ya ce wai a bada ya bada haƙuri a bashi ya ci da gaba da mulkin nan. Sai dai in an ce mana mu kan an confirming cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba.
Yawa, to Malama Helen, kina gani menene yasa wannan lamarin ya ɗauki hankalin al'umma? Don ya shafi mata ne ko kuma don wanda ya aikata wannan yana matsayin senator ne, kamar yadda ita Hajiya Huraira take ba da shawara kamata ya ce ya aje aiki? Amma a ganinku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a Najeriya da suke rike da mukamansu har yanzu?
Dalilin da yasa ina ganin wannan abun ta ɗau wannan matsayi, wato mutane da dama suna sa baki. Na farko social media, don video din ya fito mutane sun gani, so ko yana sa baki. Sannan na biyu, wani tambaya da nake da shi shine wannan abun da ake yi wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa bane, don in kin lura senator nan ba na farko bane. In fa abin da a kowanne da sun yi abu mummunan abubuwa da yafi nashi da ba tsaya an yi bincike an horar da mutane. Ina tuna shekaru da dama da suka wuce akwai wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara 13 senator ne. Mata a lokacin sun yi protesting, ba wai duka yayi mata bane, mata sun yi protesting a lokacin aka yi ta bincike aka yi ta maganganu. Me yasa ya faru? Ba abin da ya faru. Shi wannan Elisha Abdu abin da yayi ba kyau, ina so a gane duka da ima matan nan bai kamata ba, domin shi mutum ne da aka zaba yana representing, kamar yadda ita Hajiya ta faɗa, yana representing ba ma mutanen sa kawai ba but Najeriya gaba daya. In gane halin da yazo ya nuna ba halin kirki bane, wannan bai nuna halin kirki ba sam, kuma shi matashi ne da ya kamata muna no kokori matasa su karbi mulki don lokacin su ne yanzu da nuna halin kirki ma matasa ba, ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba. Amma a gani na akwai damuwa a Najeriya, akwai mutane da dama shugabannin mu da dama da suke cin zarafin mata, kuma cin zarafin mata da ake yi akwai na duka, akwai wayanda suna lalata da ƴan mata da dama, akwai wayanda suke abubuwa da dama ma yara ba ma manyan mata ba, kamar yadda muka gani a wannan bidiyo. Domin banda duka din ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store, ba mata bane ake amfani da su. Kuma shi Elisha iyalinsa a gida, idan kun bincika matan shi ta sha wahala a lokacin campaign, tara mutane yin magana ma mutane a zabe shi, da zaran ya iso nan Abuja a wannan matsayi ya zo yana fitar da wayansu ƴan mata, tambayan shi ne irin abubuwa da yake da ƴan matan nan, kudin da yake kashewa kan ƴan matan nan yana yin haka a gida. So abun na da yawa, shugabannin mu maza a society din mu sun dauki shekaru da dama suna cin zarafi ba wanda yake yin magana, sai yanzu na fito. Yana da kyau an fito, amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji in akwai wani shugaba da yayi wani abu da ba kyau, ina fata ba shi Abdu kawai za a horar da shi ba, duk shugabane leaders namu su ma horar da su.
To Hajiya Hurairu, akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa musamman a Najeriya da muke magana akai yanzu dinnan, da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi, kamar yadda a nan Amurka za a ce in kana shugabana dole halinka ya fi nawa, domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi, amma ba in kai kana shugaba ba. Akwai lokacin za mu kai haka?
Kin san abubuwan da ke faruwa a nan, ki ga cewa in kai politician ne kafa-kafa kake ma ka kama ka da wani laifi, dan in aka kama ka kasan cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba. Me yasa muke da wannan power a nan? Dan muna da abun hannunmu. Kin gane ku? The only reason da ake wa'annan cutan matan da ake a Najeriya, dun ba su da abun hannunsu ne, ba a ba su right ɗinsu ba. Randa Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu, suka nuna ma wa'annan politicians ɗin nan su suke sa su office. Randa suka gane wannan, Sister Grace, ranan politicians za su fara koyon hankali. So ni kuma ina gani with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa, da kuma yanda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abinda ake muka, ku yadda ku bude ku yi maganan ku da sauran su, kai daga nan Me Too movement shi ma ya shiga har zuwa Najeriya. Sannan kuma yanzu matasa maza da suke so su ma irin not too young to run, su ma sun fara ganewa, su ma ga yadda za su yi kulki kansu, sun fara gane cewa ƙuri'arsu ita ce bakinsu.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya. Yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa, ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe.